الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، مديات تبت الله تبارك وتعالى sauran dukkan dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Asabar na watan Zulhijja. Hudu ga watan Zulhijja shekara ta 1433 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 20 ga watan 10 shekara ta 2012. Takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'ul Kabir. Ba laifi kafin darasi na yau idan da 'yan tambayoyi suna iya gabata. Na'am.
Malam, wannan wata kwana tara kuna ji abinci shi gaba
ɗaya. Wannan ai bayani ya gabata akan shi kuma ka halarci darasin. Kasancewar wai waɗannan kwanuka tara mutum zai iya azumce su gaba ɗaya? Kwarai da gaske. Domin bayani ya gabata a darasinmu na cewa a cikin wannan littafi ne ma darasi wanda ya gabata, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa babu wasu kwanuka wanda aiki nagari ya fi soyuwa a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikinsu sama da kwanuka 10 na farkon watan Zulhijja. Sahabbai suka ce, ya Rasulullahi, ko da mutumin da ya fita jihadi domin ɗaukaka addinin Allah bai kai matsayin mutumin da ya aikata aiki nagari a cikin waɗannan kwanuka? Manzon Allah ya ce, ko da wanda ya fita jihadi saboda Allah, sai dai mutumin da ya fita da ranshi da dukiyarshi bai dawo da komai ba, shine zai daidai da mutumin da ya aikata aiki nagari a cikin waɗannan kwanuka 10 na farkon Zulhijja. In aka ce ayyuka na gari, azumi na cikinsu, don haka kasancewar da sauran dukkan wasu ayyuka na ibada da su ne ake rayar da waɗannan kwanuka 10 na farkon Zulhijja. Illa kasancewar a ranar 10 shi ne ba azumi, domin ranar sallah ce kamar yadda za mu iske a darasinmu na yau. Na'am. Wai dangane da hadisin Ummu Salama Allah ya kara mata yarda, wanda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, idan kwanuka na 10 idan Zulhijja ya kama, mutumin da ke nihin yin layya, manzon Allah ya ce, yake cewa duk mutumin ɗayan ku idan yayi nihin yin layya, kar ya yanke farcensa, kar ya aske wani gashi na jikinsa sai an kai lokacin da ya yanka layyarsa. Shin wannan ya shahi kankanin yara da mata da sauran jama'a kowa gaba ɗaya? Iya abinda hadisin ya kunsa, mutumin da yake da nihin yin layya ba wanda za a masa layya ba, a wanda yake da kudin sayan layya ko kuma tuntuni ya saya yana da niyyar yanka, to wannan in dai kwani Zulhijja ya kama baya halarta ya taba farcin sa ko wani gashi na jikin sa sai an kai lokacin da ya yanka laye shi amma duk wanda shi ba yankawa bane zai yanka masa ne za a yi kamar mace ko yaro karami misali an gane ko anan nayi misali da mace dan saboda galibi ba kowa yake da wadatar da zai saya ma kanshi sannan kuma ya saya ma matar shi da sauran iyali galibi saboda karanci galibi dai ne ake saya din kai da iyalin ka gaba daya to dan haka anan su mata da kankanin yara ba sa cikin wannan hali karin fadakarwa anan illa kasancewar mu gane cewa inda mantuwa ko da kuskure mutum ya yanke farcin sa ko ya afke gashin sa ba komai a kan shi amma inda gangam ne wannan kuma ya dau zunubi domin saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne amma kuma bai shafi ba ingancin layyar sa layyar ingantacciya ce dan haka wannan ibada ce mai zaman kanta layya ibada ce mai zaman kanta na'am
ila hukunci wanda ya doko azumin ramadana wala yana ramko azumin ramadana ya tafi da sai sai kuma an ka wato ke su ko an ka cire su misali ko an sa su dai aiki muna wanda bai ya iya ya ci gaba da wannan azumin na haka kuma dole su sai wannan aiki ne ya kar azumin ne yana hukunci
wai misali kai ne kake ramuwar azumi azumi na farilla misali azumi na ramadan kawai gari yau ramuwa kai sai aka saka wani aiki wanda aiki ne kuma ban makawa dole sai ka yi shi ka kai marice ka gaba za ka iya kai azumi ba ka wahala sai ka ajiye wannan azumi me yake kanka kai daidai duk lokacin da ka ji tsoron hallaka ba za ka iya kai azumi ba ma ramuwa ba ko a cikin watan ramadan ne za ka iya karya shi ka ajiye shi kuma ba abin da yake kanka illa a rama azumi maimakon sa shi ne kenan azumi ɗaya ne za ka rama a maimakon wannan azumi da ka wannan na'am na'am wai misali wai macen da take da nihin yin layya shin za ta iya yin kitso tare da cewa kitso yana tattare da zubar da wani abu wanda yake na gashi kwarai da gaske shi ai kitso ba a kiran shi zubar da gashi ba gusar da gashi saboda ba aske gashi ba ne shi kuma hadisin iya abin da yake nihi kar ɗayan ku ya aske gashi gashin da aka yi umarni dangane da busar da shi in ma na hammata ko na gaba ko gashi wanda yake na kai baya halatta mutum ya aski amma dan ta bangaren kitso wannan ya halatta gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabu siyam mun tsaya karshen babi na 54 kai tsaye insha Allah ta'ala za mu tashi farkon babi na wato 56 55. قال أبو إيسى محمد بن إيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في فضل الصوم الإمام الترمذي الله يجزيه سكي شوا wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da fadala ta azumi قال حدثنا عمران بن موسى القزاز البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم يقول كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والصوم لي وأنا أجزي به والصوم جنة من النار ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل إني صائم قال وفي الباب عن معاذ بن جبل وسهل بن سعد وكعب بن أجرة وسلامة بن كيسر وبشير بن الخصاصية واسم بشير زهم بن معبد والخصاصية هي أمه قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن غريب من هذا الوجه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي عن هشام بن سعد عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الجنة باب يدعى الريان يدعى له الصائمون فمن كان من الصائمين دخله ومن دخله لم يظمأ أبدا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب قال حدثنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن دريف البغلاني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح wato Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna rabbakum yaqul lalle ubangijinku tabaraka wa ta'ala na fada irin wannan lafazi ana kiran shi al-hadithul ilahi ko kuma ka kiraye shi da sunan al-hadithul qudsi wanda lafazin daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake amma ma'anar daga wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala bambancin sa da alqur'ani alqur'ani lafazin sa da ma'anarsa gaba daya daga wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala ke wannan ɗaya daga cikin fuskoki waɗanda suke bambanta tsakanin hadisi al-Qudsi da aya ta alqur'ani domin fuskar ta kusa goma wannan a takaice dake nan shi lafazin daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake dan haka ya halatta kai riwayar sa da ma'ana amma ma'anar daga wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala take shi kuma alqur'ani lafazin sa da ma'anar shi gaba daya daga wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala take dan haka bayya halatta ka rawaito alqur'ani da ma'ana ko ka karanta shi da ma'ana ka zo da wani larabcin ka cewa ai ya kunshi ma'anar da ayat take ne wannan baya halatta shine anan manzon Allah yake cewa inna rabbakum yaqul lalle ubangijinku tabaraka wa ta'ala na fada kullu hasanatin bi ashri amsaliha ila sab'ati bi dukkan wani kyakkyawan aiki da bawa zai aikata Ubangiji ta'ala yace ya cancanci kwatankwacin sa su goma daga goma Allah yace zallinka wato ya kai 700 an gane ku kenan kowane daya Ubangiji tabaraka wa ta'ala zai linka shi ya zama goma wannan gomar sai Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya linka ta ta zama 700 kenan anan yaya zai kasance kowace ɗaya daga cikin wannan gomar za a linka ta ta koma 70 su goma kenan shine zai ba da 700 kamar yadda can Ubangiji ta'ala ke cewa masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. To dan haka wannan fadala ce ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala da tausayawar sa game da bayin sa, da nuna mana cewa shi Ubangiji tabaraka wa ta'ala mai matukar godiya ne, baya rena kadan duk abinda ka aikata, in dai kyautawan aiki ne ko mun kankantar shi, to alkawari ne karamcin sa sai ya limka maka wannan abu su goma, daga goma zai linka shi ya koma 700, daga 700 kuma Allah zai linka shi iya adadin da shi kadai ya sani, kamar yanda yake wa inta ku hasanatan yudaifha wa yuti min ladunhu ajran azima, ko a wata kira'a wa inta ku hasanatun yudaifha wa yuti min ladunhu ajran azima, shine shi yake wallahu yudaifu liman yasha, Ubangiji ta'ala na lullunka sakamakon aiki amma ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa. Wane ne wanda ya ga dama? Shine wanda Allah ya masa dace yayi aiki dan shi, kuma akan tsarin karantarwar manzonsa sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda Allah ya masa dace aikin sa ya kunshi waɗannan sharuɗa guda biyu, to Allah ya dawo alƙawarin zai lullunka masa. Shine sai ya ce wasawmu li wa ana ajizi bihi, azumi Allah ya ce nawa ne kuma ni na dau nauyin sakauta ma mai azumi dangane da wannan azumi dai. Anan kasancewar Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya jingina azumi zuwa gare shi, tare da cewa sauran dukkan ayyuka da nawa ne, dukkan sauran ayyuka na ibada, sallah, hajji, zakka da sauransu, duka ana yin su ne saboda Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Amma anan sai ya ware sai ya ce wasawmuli, ya ce azumi nawa ne, sai ya ce wa ana ajizihi, kuma ni na dau nauyin sakauta ma bawa na dangane da azumin ne, tare da cewa sauran ayyuka ma gaba daya ba wani wanda ke sakayya akan su illa Ubangiji tabaraka wa ta'ala. To dangane da wannan jumla, malamai sun yi maganganu da dama, wanda Ibn Hajar Allah ya ji kansa sai da ya hakaito magana kusan goma, me yasa anan Allah ya jingina azumi zuwa gare shi. Wanda magana wadda take mafi kusa, malamai suka ce Allah ya ware azumi daga cikin sauran ayyuka na ibada, ya jingina ma kansa saboda shi azumi aiki ne wanda yake na zuciya, wanda aiki na zuciya kwa galibi ya fi tsira dangane da ayyuka dangane da riya. Shi azumi ba wani abu bane wanda yake rubuce a goshin mutum, wanda in ka ga mai azumi zaka ce wani azumi yake, an gane ko? Abu ne wanda yake cikin zuciya, sai in ya bayyana ya ce azumi yake, sannan za a iya gane azumi yake. So da yawa kai da baka azumi zaka hadu da mai azumi a saku aiki, kuma mai azumi ya fika kuzari, kuma ba zaka iya gane cewa azumi yake ko baya. Dan haka anan malamai suka ce domin shi azumi galibi riya bata abu kuwa a cikin sa, ba wani abu bane ba wanda zaka fito wanda yake a bayyane, abu ne wanda yake a cikin zuciya. Fara ta biyu, malamai suka ce saboda kasancewar anan wato magana ta bi anan, malamai suka ce anan da Allah ya dau nauyin sakauta ma mai azumi dangane da shi azumin kansa, wato shi azumi ba wanda ya san iya gulgudan ladan shi illa Ubangiji tabaraka wataala, dan haka sai ya jingina ma kansa azumi, domin shi lafazin as-sawm yana daukan ma'anar as-sabr. In ka ce as-sawm ma'ana kamewa, wanda in ka dau lafazin haƙuri shine kamewa, in ma ka kame dangane da abinda aka ce karkai, ko kuma ka kame ka nace akan abinda aka ce kai, ko kuma ka kame akan wasu abubuwa wanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kaddara maka, wanda ban makawa sai ya same ka, kar a samu wani kashin haƙuri tare da kai. To shi kuma duk mutumin da ya dau haƙuri sakamakon shi Ubangiji tabaraka wa ta'ala kadai ya san gulgulan shi a gobe kiyama, kamar yanda yake cewa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, masu hakuri ana cika musu sakamakon su a ranar kiyama ba tare da lissafi ba, kawai tura musu za a yi ta yi, Allah ya sanya mu daga cikin su. To dan haka kasancewar wannan kenan jinginawar da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ma azumi zuwa gare shi, wannan jinginawa ce ta girmamawa da darjantawa. An gane ko wanda irin waɗannan misallai suna da yawa a cikin Alkur'ani, kamar yadda Allah ya jingina Ka'aba cewa ɗakinsa ne. Wahidina ila Ibrahima wa Isma'ila an ƙahira baitiya liṭ-ṭā'ifīna wal-ākifīna war-rukayyi, nan Allah ya jingina Ka'aba izuwa cewa ɗakinsa ne. Masallatai gaba daya ya jingina su izuwa cewa ɗakunansa ne, izuwa kansa cewa ɗakunansa ne, tare da cewa sauran ɗakuna na doron ƙasa gaba daya na Ubangiji tabaraka wa ta'ala ne. Amma me yasa ya ware masallatai? Dan ya nuna mana suna da bambanci da sauran ɗakuna. Haka taguwa da ya jingina taguwar Annabi Salih zuwa kansa, yace faqala lahum rasulullahi naqatallahi wasbiyaha, ya jingina wannan taguwa zuwa kansa cewa taguwar Allah ce, ba dan komai ba, dan a nuna mana tana da bambanci da sauran taguwar. To dan haka shine yake cewa illa saum, wato sai dai azumi, sai yake cewa wasawmu li wa ana ajizi bihi. Ubangiji ta'ala ya ce azumi nawa ne, wa ana ajizi bihi, kuma ni zan sakauta ma bawa na da shi. Sai ya ce wasawmu junnatu minan nar, matsayin azumi wato garkuwa ne game da gidan wuta a gobe kiyama. Shi azumi garkuwa ne game da gidan wuta. Lafazin junna shine da zaka sanya wani shamaki tsakaninka da duk wani abin da kake tsoron zai taba lafiyarka. Idan aka ce garkuwa, ita ce irin abin da mayaki ke rikewa mai kaman faifai, an gane ko, ko kuma abin da yake kama da haka, in ma dan tsoron sarin takobi ko kuma sukan mashi ko halin kibiya. Ba dan komai ba ya sanya wannan garkuwa dan kar makami ya taba lafiyarsa. To dan haka shi azumi matsayinsa garkuwa ne game da gidan wuta. Wanda hadisi sahihi daga Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na nuna mana cewa duk mutumin da ya azumci, babu musulmin da zai azumci yini daya fi sabilillahi. Wasu malamai suka ce a hali wanda yake na jihadi, an gane ko? Wasu malamai suka ce fi sabilillahi, anan ana nihi yayi dan Allah, yini dai tak in ka azumce shi saboda Allah. Manzon Allah yake cewa illa ba'adallahu bainahu illa ba'adallahu baina wajhihi wa baina an-nari 70 kharifa, sai ma min muslimin yasumu yawman fi sabilillahi illa ba'adallahu bidhalika al-yawmi wajhahu an-nari 70 kharifa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace babu muslimin da zai azumci ni daya saboda Allah face sai Allah ya nisanta fuskarsa daga wuta da wannan azumi ɗaya da yayi tafiya shekara 70. To kaga azumi ɗaya ta kai an nisanta tsakaninka da wuta tafiya shekara 70 kenan, an sanya shamaki da garkuwa tsakaninka da ita. Don haka shine anan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wasawmu junnatu minan nar, shi azumi wato garkuwa ne game da gidan wuta. Sai ya ce wala kulufu fami sa'i, lalle wato doyin bakin mai azumi, warin da yake fita daga bakin mai azumi, kuluf wato shine wari wanda yake fita daga cikin baki, shine manzon Allah ya ce atyabu indallahi min rihil misk, wato yafi al-miski kanshi a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Saboda kasancewar duk lokacin da mutum ya wuni da azumi, galibi wani wari zai ringa fita daga bakinsa, wanda shi wannan wari ainihinsa ba yana fita bane ba daga baki, ma'ana wai rashin wanke baki da sauransu. Iya abinda yake motso wannan wari ya fito shine wohintar uwa hanji dangane da abinci, daga can cikin ciki ne yake tasowa. To kasancewar shi wannan wari da yake tasowa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya kusu yuwa wato dangane da kanshin almisti wanda in ana maganar kanshi a cikin turare gaba daya almisti shine ja gaba an gane ku wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala kasar aljanna da miye wannan abinda ake yan aljanna suke gauraya kayan sha wato shine wato almisti kamar yadda Allah ya ce wannan ma'ana bisu wanda yake na giya ta aljanna ubangiji ta'ala ya ce khitamuhu misk to shine anan yake cewa wala khuluhu fa misfa'in wannan Allah ya ce na rantsi da ubangijin da ya halice ni lalle wato warin bakin mai azumi adiyahu indallahi rihil misk ya fi almiski kanshi a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya ce wa in shahila ala ahadikum jahilun wa huwa sa'im idan wani wawa wato yama dayan ku wauta wa huwa sa'im shi wanda aka ma wauta halin yana azumi fali yaqul inni sa'im shi wanda aka ma wautar sai ya ce ni dai azumi nake lafazin aljahal anan ba ana nihi ba wato kishiyar ilimi abinda ake nihi wauta kamar akwai mutumin da zai zo ya maka wauta maganganu waɗanda suke na banza dan da ya tsokane ka to idan kana azumi irin wannan wawa ya maka wauta manzon Allah ya ce kar ka biya masa rabu da shi me za ka maida masa na martani ce masa inni sa'im ni dai azumi nake inni sa'im anan ba dole bane sai ka fada da bakinka an gane ku zaka iya fada inni sa'im in ka gaya masa kana azumi to inda yana da hankali zai gane to a yashi mai azumi duk wani abu wanda yake na bata lokaci ba hanyar shi bane kenan dole zai shiga sha'anin sa ko ka fada a cikin zuciyarka ka tunatar da zuciyarka cewa ga halin da kake ciki kai mai azumi ne dan haka bai dace ba ka biya shi kuyi maganganu waɗanda suke na banza a takaice wannan hadisi duk a cikin hadisan da suke nuna fadala ta azumi wannan hadisi shine hadisi wanda yake ja gaba saboda wannan gaba da ubangiji ta'ala ya ce wasawmu li wa ana ajzi bihi Allah ya ce azumi na wani ni kadai na dau nauyin sakauta ma bawa na game da azumi tare da cewa akwai hadisai sun wuce a lissafa waɗanda suke nuna fadala ta azumi irin hadisin da yake cikin sahih al-bukhari man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi tare da cewa wannan ba gaba ɗaya ba ya kunshi fadala ta azumi gaba ta biyu sai ce wa sawm junna junnatu minan nar azumi garkuwa ne game da gidan wuta wanda duk kai ka wanda muke a rayuwar mu shine fatan mu shine Allah ya sanya kariya tsakanin mu da wuta a gobe kiyama makomar mu ta kasance aljanna domin duk wanda ya samu kariya game da gidan wuta makomar shi ta kasance aljanna shine ya ci nasara a rayuwarsa ta duniya da lahira kamar yadda Allah ya ce fa man zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz to gaya anan manzon Allah sai ya nuna mana ashe hanya ta samun tsira game da gidan wuta wato shine yawaita azumi sannan kuma sai ya nuna mana cewa ba ma haka ba doyin bakin mai azumi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya fi almiski kanshi wannan gaba ta uku a cikin wannan lafazi wanda ke nuna fadala ta azumi shine malam yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga Mu'az dan Jabal da Sahal ibn Sa'ad da Ka'ab ibn Ujra da Salama ibn Kaisar da Bashir ibn al-Qasasiyya shi Bashir Isma ibn al-Qasasiyya ya shahara da wannan laqabi na Bashir Bashir laqabinsa ne amma sunansa shine Zaham ibn Ma'bad wal Qasasiyya anan an jingina shi kenan zuwa mahaifiyarsa wanda ba laifi a jingina mutum zuwa mahaifiyarsa al-Imam Tirmidhi sai yake cewa hadithin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda hadisi ne kyaukyawa kuma hadisi ne gari garaba wadda take nisbiya min hadar wajhi amma ta wannan fuska ma'ana ta wannan hanya kadai hadisi ne hadisi na biyu shine hadisin Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ke cewa fil jannati babun yud'a ar-rayya, a aljanna manzon Allah yace akwai wata kofa ta musamman, wannan kofa ana kiranta da sunan ar-rayyan. Sai yake cewa yud'a lahus sa'imun, za a kirayi masu azumi domin wucewa ta wannan kofa a ranar kiyama. Manzon Allah yace faman kana minas sa'imina dakhala, duk wanda ya kasance daga cikin masu yin azumi a rayuwarsa ta duniya. An gane ko wannan kuma ya hada azumi na farilla da na nafila. Manzon Allah yace dakhala, zai wuce ta wannan kofa. Wa man dakhala, wanda fa ya shiga aljanna ko kuma ya wuce ta wannan kofa, lam yaghma abada, har abadan abada manzon Allah yace ba zai yi kishirwa ba. Ita wannan kofa ta ci sunanta, abinda ake kiranta ar-rayyan. Ar-rayyan anan ma'ana wanda ya kai matuka a wajen koshi, domin ma'khuzun ne min ar-riyi, in aka ce ar-riyu shine koshi da ruwa. Mai azumi mai ya kasance rayuwarsa a duniya shine kishirwa. To dan haka kasancewar sakamakonsa sai Allah ya kibance masa wata kofa ta musamman daga cikin kofofi takwas na aljanna, wanda wani lafazin manzon Allah ya yi inna fil jannati thamaniyata abwa minha babun yuqalu lahu ar-riyan, lalle aljanna manzon Allah yace tana da kofofi guda takwas, daga cikin takwas din nan manzon Allah yace akwai wata kofa ta musamman da ake kiranta ar-riyan. Shine a wancan lafazi sai yace la yadkhuluhu illa as-sa'imu, ba wanda zai wuce ta wannan kofa ya shiga aljanna, koda ya cancanci shiga aljanna sai dai mai azumi. Manzo Allah sai yake cewa in masu azumi suka shiga, ma'ana manzo Allah yake cewa sai a yi kira a ce ina masu azumi, idan suka taso sai a ce ga kofarku. Manzo Allah yace idan masu azumi suka wuce ugulik, manzon Allah ya ce sai a kulle wannan kofa, ba wanda zai shiga sai mai azumi. To shine yace faman kana minas sa'imina, duk wanda ya kasance daga cikin masu yin azumi dakhala, wato zai shiga ta wannan kofa. A wata riwaya idan ya shiga manzon Allah ya ce wa shariba, zai sha abinda aka tanada a ci. Sai yace wa man shariba, yake cewa wa man shariba lam yaghma abada, duk wanda ya sha abinda aka tanada a nan gidan aljanna har abadan abada ba zai yi kishirwa ba. To dan haka wannan hadisi yana daga cikin hadisai masu nuna fadalata azumi, wanda kasancewar babu wani aiki daga cikin ayyuka na ibada wanda Allah ya kebance ma masu wannan aiki wata kofa ta musamman cewa a ranar kiyama ta nan za su wuce su shiga aljanna, illa masu azumi su kadai ne. Kamar misali, wani babban gida ne za a yi, a zo a yi wasu kofofi waɗanda suke na musamman. Waɗannan kofofi kowa yakan iya shiga, amma sai a ware wata kofa ta musamman, sai a ce kofar manya ce, ba wanda zai wuce sai wanda yake da matsayi kaza. To dan haka masu azumi a nan matsayi ne wanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ɗaukaka su sama da sauran wato wasu matsayi waɗanda suke na daban. A haka shi ma wannan hadisi ne tabbatacce, wanda yake nuna wato fadala ta azumi, cewa mai azumi yana da kofa ta musamman wanda Allah yake bance masa domin shiga aljanna a ranar kiyama. Malamin yake cewa wannan hadisi ne kyaukyawa, hadisi ne ingantacce, kuma hadisi ne gare. Hadisi na hudu shine hadisi na uku, hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa lis-sa'imi farhatan, wato mai azumi yana da farin ciki guda biyu. Farhatun hina yuftir, farin ciki daya wato lokacin da yayi bude baki, domin duk lokacin da yayi bude baki nashadi da kuzari zai dawo jikinsa, ya ringa jin dadi ya kai azumi. Wa farhatun hina yalqa rabba, yace farin cikin na biyu manzo Allah yace lokacin da zai hadu da Ubangijinsa a ranar kiyama, ma'ana lokacin da zai ga sakamakon da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tanada masa, a wannan lokaci zai yi farin ciki, farin ciki wanda yake na biyu daga cikin waɗannan farin ciki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zana mana, wanda ba wanda yake samun su illa mai azabi. Daya lokacin bude baki, daya kwa sai an wayi gari kiyama. A takaice waɗannan hadisai iya abin da suke nuna mana fa bala ta azumi.